daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 1 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo wato 5 kenan agogon Ghana. Da farko ga Maryam Dauda da kanin labaran duniya.
Kwararren masu linƙaya ƙasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin bakaken akwatunan nadar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT-610 wanda ya fada cikin tekun Java a safiyar ranar Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ya tura dakaran Amurka kusan 15,000 zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico don hana wani ayarin 'yan gudun hijira shigowa Amurka.
Mutanen da sun mutu ba mu san adadin su ba, amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane 8, saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani ba kan wannan ba, in ba haka ba yanzu wani gori ganjikin shi babu ya fita.
Wani mutum kenan da ya tsira daga wasu harare da aka kai akan wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Maiduguri, inda rahotanni ke cewa akalla mutum 8 sun mutu. To a ci gaba da kairuwar ranar da ake yi tsakanin 'yan kungiyar kwadago da gwamnati, kungiyar ta kwadago ta sauya matsaya kan bukatar da take so a biya mata kan batun albashi mafi karanci.
Muna buƙatar ne dole gwamnati ta bada naira 56,000. Mun tashi daga wannan tsohuwar ma maganar da muke da gwamnati 30,000 din marenin wayo ne, saboda haka 56,000 muke nema.
Za ku ji cikakken bayani a rahotannin da muke tafa da su. Sannan baya ga haka Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, inda a yau shirin zai mai da hankali kan matsalar hawan jini. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin. Ga Maryam Dauda yanzu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwararren masu linƙaya ƙasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin bakaken akwatunan nadar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT-610 wanda ya fada cikin tekun Java 'yan mintoci kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a safiyar ranar Litinin. Masu linƙayar sun faɗa wa manema labaran tashoshin talabijin na ƙasar yau Alhamis cewa sun gano ɗaya daga cikin na'urar nadar bayanan jirgin a can ƙasan teku kuma sun fito da ita. Ma'aikatan ceto na ta aiki ba dare ba rana don gano tarkacen jirgin samfarin 737 MAX 8. Sun kuma gano na'urorin nadar bayanan jirgin da ke ɗauke da muhimman bayanai a kan takaitacciyar tafiyar da jirgin ya yi, ciki har da maganganun ƙarshe da matukin jirgin ya yi da masu sa ido a kan jirage da ke ƙasa a lokacin da ya nemi ya koma tashar jiragen saman. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa suna kyautata zaton sun gano daidai inda jirgin saman na Lion Air yake a cikin teku. Jirgin da ya ɓace daga na'urar bayanan wurin da jirgi yake bayan tashinsa zuwa tsibirin Bangka Belitung da ke kusa da Jakarta. Daga fasinjoji 189 da ma'aikatan jirgin da ke cikinsa sun mutu a haɗarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ya tura dakaran Amurka kusan 15,000 zuwa kan iyakar ƙasar da Mexico don hana wani ayarin 'yan gudun hijira daga ƙasashen nahiyar Amurka ta tsakiya shigowa Amurka, waɗanda galibinsu masu neman mafaka ne a ƙasar. Miyagun mutane ne, a cewar shugaban da yake magana a kan 'yan gudun hijirar, bayan da a baya kira su miyagun ɓata gari da 'yan banga. Amma wata mata daga El Salvador da ke cikin wannan gungun na baya-baya da suka kamo hanya zuwa Amurka ta ce tana so Trump ya sani cewa ita da sauransu ba masu karya doka ba ne. Matar ta ce, ba za mu je Amurka don mu yi sata ko mu illata wani ba ne. Muna so mu yi aiki ne da hannayenmu da gwamonmu don mu samu 'yan kuɗaɗe. Muna addu'a Allah ya taimake mu mu isa ƙasar mu kuma samu ayyukan yi. Sojoji 15,000 da Trump ke shirin turawa sun zarta sojoji 5,200 da ma'aikatar tsaron Pentagon ta tura bakin iyakar, waɗanda za su je su haɗe da dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da aka riga aka aika a can kan iyakar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an diplomasiyyar kasashen yammacin duniya na da kwarin gwiwa dakarun da kasar Saudiya ke marawa baya da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen. Za su amince ba tare da wata hamayya ba da bukatar da Amurka ta gabatar ta dakatar da zubar da jinin da ake yi cikin kwanaki 30. Suna kuma sa ran duka bangarorin da ke yaki za su haɗu su gada a Sweden cikin wata mai zuwa. Kiran da Amurka ta yi shekaran jiya Talata wanda ya samu goyon bayan Burtaniya da Faransa ya bada dan kwarin gwiwa akan yiwuwar cimma nasara a kokarin da kasashen ke yi na kawo ƙarshen yakin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10,000 da kuma wasu fiye da 50,000 da suka mutu sanadiyar yunwa. Cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin bada agaji masu zaman kansu sun yi hasashen cewa mutanen kasar Yemen miliyan 14,000 na gab da fadawa bala'in yunwa kuma kusan yara 130 ke mutuwa kullum saboda rashin abinci.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wasu mahara da ake zargin 'yan Boko Haram ne sun farma wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Maiduguri inda suka halaka akalla mutum 8 tare da kwashe kayayyakin abinci. An kai waɗannan hare-hare ne da misalin karfe 8 na daren jiya a ƙauyukan Kofa da Kolomti da Gumari da kuma ƙauyen Gwazari. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da coordinator shirin arewa maso gabacin Najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa ta kasar, wato Alhaji Bashir Garga ya aike wa manema labarai ta hanyar sadarwar nan na WhatsApp ya ce waɗannan mahara sun shigo ne ta daji kuma sun shigo da wasu motoci guda 4 tare da babura da dama inda suka dinga kai hare-hare kan mazauna waɗannan ƙauyuka da ma wannan bangare na sansanonin 'yan murjiran da ake kira da lori kuma suka dinga cillawa gidajen mutanen wuta. Inda sanyin safiya ne da muka zarci waɗannan ƙauyuka wanda ba su da nisar birnin garin Maiduguri inda muka ganewa idanunmu irin asaran da aka yi na gidaje da aka cillawa wuta da wasu mutane da dabbobi da aka dinga cillawa wuta da ma irin abin da wasu mazauna waɗannan wurare ke cewa.
Sunana Bulam Abbas Abba Marimti. Asali ni ne Bulaman garin. To kaga gaskiya bamu da jama'an tsaro kuma yawanci kawai Allah da ya kiyaye. Kaga kuma duk da haka mun samu hazari da mun samu kuma halakawa rarruka kuma da asara ba kadan ba. Kaga mun ka tashi sallan Abu sallan Isha'i wannan daga muka fita ba mu samu shigowa gida ba sai da daga Lilifetu kuma muka bar garin mu. Gaskiya mun samu matsala sosai. Gaskiya gwamnati ya kamata ya tosaya mana wani abu. Akai mun kai mu da mutanen kanmu nan za kai mutane 20,000 kuma muna cikin kunci. Mutane ni a gari na mutane 8 suka rasa rayuwarsu amma dabbobi da kadaransu iyaka din ba mu san adadin sa ba. Gidaje zai kai gidaje 200 haka.
Sunana Muhammad Zarimi. Annan gaba ba za mu iya zama a gari ba. Akwai mutane da suka rasa rayukansu a cikin ruwa, mutane da sun mutu ba mu san adadin su ba, amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane 8 saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani abu kan wannan. In ba haka ba yanzu wani ko rigan jikin shi babu ya fita, wani kota kalmi babu, wani bashi da a cikin gida daya mutun da ya maman shi babu, baban shi babu, yaran shi uku duka da almajin shi guda da mutun da gidansu duk babu ya kurmushe gaba daya. Mutane biyar wani duk wuta ne ya kone su, mutane sauran an kashe su ne, sauran wanda suka mutu a cikin ruwan nan gaba ne za mu san ya su
cire duk kokarin da muka yi na jin ta bangaren jami'an tsaro musamman ma jami'an soja game da wannan hari da aka kai. Har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani da muka samu daga wurin nasu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sun watsa birni kaza har da kauye.
To Allah kyauta, a ci gaba da kairuwar rana da ake tsakanin 'yan kungiyar kwadago da gwamnati a Najeriya dangane da albashi mafi karanci. Kungiyar ta kwadago ta gabatar da wata sabuwar bukata inda ta ce ta gane cewa 30,000 da ta nema ya yi kaɗan. A ran 30 ta gabata dai gwamnoni suka ce za su biya 22,500 duk da cewa wasunsu sukan sha wahala wajen biyan 18,000 ɗin da ake kai a yanzu. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani daga Abuja.
Mun an kafa kwamiti, mun zaga duk duniya, kan duniya ba inda ake biya ƙaramin albashi wa ƙaramin ma'aikaci sai a Najeriya. duk duniya wannan haka take, ba za mu saurari wannan gwamnati ba sai ta dawo ta amince.
Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwadago ta ULC a Nigeria kenan, Comrade Nasir Kabir, ke magana kan batun karin albashi a kasar. Su dai gwamnonin jihohi a Nigeria na ci gaba da cewar ba fa za su iya biyan sabon albashi na naira 30,000 ba da tun da farko aka amince da shi, kamar yadda shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Nigeria kuma gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar ke karin bayani.
Mun tattauna amma kamar yadda gwamnoni ba su yi matsaya ba, suna ganin ba sa iya hata da biyan shi wannan na 18,000 din nan ya zama su lalura. To yanzu kuma idan an ce a ƙara da bada wani abu, kaga abin zai ƙara zama wata sabon lalura kuma.
Ana cikin wannan hali ne kuma su ƴan Kwadagon suka shiga wani taro irin na gaugawa, kuma na tambayi Comrade Nasir Kabir ko me suka ci ma a wannan taro nasu.
Mun yi taro mun fitar da kuma wani sabon matsaya, kungiyar mu ta Kwadago ta National Labor Congress mun mai watsi da ƙarin albashin 30,000. Abinda muka aiwatar a yau shine muna buƙatar ne dole gwamnati ta bada naira 56,000. Mun tashi daga wannan tsohuwar ma maganar da muke da gwamnati 30,000 din ma renin wayo ne, saboda haka 56,000 muke nema.
To amma comrade, ba ka ganin cewar koda 18,000 ma wasu gwamnonin sun kasa biya, ina kuma za su samu naira 56,000 mu?
Ba wai sun kasa biya bane, duk waɗannan albundahanar da ake a jihohi da kuma abubuwan da ake kashe na ba gaira ba dalili a daina su mana.
Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya irin su Muhammad I. Usman na ci gaba da yin sharhi kan wannan batu.
Gwamna Abdulaziz Yari da yake wannan magana ba gaskiya ba ce abin da yake faɗa. Ina gwamnonin suke samun kuɗin da suke fatata? Ina gwamnonin ƙasar nan ake ganin an fi talauci gwamnonin arewacin Najeriya? Sun fi hawa jiragen sama na haya fiye da gwamnonin kudu, sun fi su yawo, sun fi su zuwa biki, ɗan ina da biki ne, yawancinsu ba talakan ba ne a gabansu. Menene naira 55,000 idan ma an biya? Mafita yanzu guda ɗaya ita ce su ƴan Kwadago su cire kuɗi su cire son zuciya, su cire yadda aka san su a baya suna yi a buɗe, a zauna akan teburin shawara, a nan ne za a cimma daidaiton da ake bukata.
A halin yanzu ƴan Kwadago a Najeriya sun keɓe daga ranar Litinin mai zuwa, muddin gwamnati bata amince da ƙarin albashin naira 56,000 ba, to kuwa za su fantsama wani yajin aiki na har sai illa masha Allahu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a Najeriya har ila yau a jihar Imo da ke kudu maso gabashin kasar, dubun wasu masu garkuwa da mutane ce ta cika, bayan da 'yan sanda suka cifke mutanen su biyar waɗanda ake zargi da sace wasu masu yi wa aikin yi wa ƙasa hidima na NYSC a watan da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okuruge ya nemi ƙarin bayani a wajen kwamishinan 'yan sandan jihar ta Imo da suke ga ladanci.
Abin da ya faru shine bayan Allah ya sa mun kwato su daga hannun wayannan mutane ranar 24 ga watan 10 da ya wuce. To kuma sai Allah ya taimake mu ranar 28 kamar 4 da rabi na asuba ko kuma na safe. Akwai yara wanda ke aiki akan hanyar Inkarawa Junction, wato Fatako da Wuri Express Road kenan. Sai Allah ya samu kai cikin waɗansu wannan ke tuhuma da laifi mutum guda uku. A cikin ana dudduba su ana bincika kayayyakin su aka samu wayar hannu guda 16 da kuma ATM da ke wundurin kuɗi shi kuma guda 3 da kamar layu haka da magunguna da kuma talabijin guda 1 da rediyo da speaker guda 2 da kuma abin da ake rufe fuska ja da kuma checkbook na Access Bank. To kuma sai muka same su da ganyen da muke tuhuma da cewa lallai wannan ganyen nan ne da ake shafa wato injection kenan. Bayan mun kama sai muka to da su don a ƙara wato bincika menene gamin su da waɗannan kayayyaki aka barkatai uku kuma hansar guda 16. To Allah cikin ikonsa sai ya sa muna yi musu tambaya cikin hikima, to sai suka ba sarki sai Allah sai suka bayyana gaskiya. To gaskiyar magana su ne suke garkuwar da mutane a kan hanyar Ohaji da kuma Umu'afu da wannan area ta kan hanyar Fatako. To a ƙarshe dai suka tabbatar mana suka ce lallai su ne wanda suka kama wa'innan masu bautar ƙasa guda 5 kuma suka tafi da guda 3 kuma su ne har suka tambayi iyayensu su ba da biliyan 5 kuma har sun yi waya da iyayen nasu wannan guda 3 da turzuma ta 2 da mawuyacin ƙarshe, kuma Allah ya sa 'yan sanda na suka shiga kuma Allah ya sa aka yi nasara ta kama su.
Su masu garkuwa da mutanen sun bayyana sunayensu?
Akwai sunayensu. Akwai wani daga ciki wanda ake kira Wisdom Modo Cherokee Aka Ola, ɗan shekara 22, mutumin Kutu ne a Fami a cikin Inquiry a Ikwere a Rivers State. akwai kuma Okoro Emenike Akayin Firi shi kuma dan shekara 20 shi kuma mutum shi ma Oburum Afani shi ma Ikwere Bay a jihar Rivers akwai Chuku Wisdom Chibuze shi kuma dan shekara 19 shi ma dai mutum kuma Afu ne shi kuma Awhaji a Imo State to kuma bayan haka akwai Ahmed Bula Ahmadi Innocent shi ma dan shekara 20 akwai kuma cinye da Abraham dan shekara 28 su wannan su guda biyu mutanen Ohaji ne a Mai Dema wato a jihar Rivers yanzu haka muna da shi jar din a hannu bayan nan kuma sai suka bayyana su ne wanda suka yi kisan wani mutum dan shekara 69 mai suna Augustine Ejimebu a can dai a fani din Ikwere a Rivers State
Kwamishinan 'yan sandan jihar Imo da suke galadanci a hirar da suka yi da Alfonso Okoruge Yanzu agogo nan na cewa karfe 11 safe ne da kwata. Kai tsaye ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar hawan jini wato hypertension a turanci. Hawan jini wani yanayi ne da jini kan haura fiye da yadda ya kamata. Hawan jini na ɗaya daga cikin manyan cutukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin magidanta a Najeriya. Har ila yau cutar na ci gaba da zama kalubale ga ƙwararru a fannin lafiya. Wata kididdiga da hukumar lafiya ta fitar kwanan nan na cewa cutar na karuwa a birnin kasuwancin Najeriya wato Lagos. Cutar hawan jini na sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin 100 na mutane a duniya. A Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin 100 ke yin mutuwar farat daya sakamakon hawan jini. Ga hirar da wakilin mu baban gida Jibrin yayi da Dr. Sadiq Hussein Aliyu dake asibitin ƙwararru na Ibrahim Babangida dake Mina babban birnin jihar Neja. Gare ka Babangida.
To da farko doctor zai gabatar da kansa.
Sunana Dr. Sadiq Hussein Aliyu, ina aiki nan IBB Specialist Hospital a nan Mina jihar Neja.
To doctor akwai koke-koke da ake yi na karuwan masu dauke da cutar hawan jini a Najeriya da ma sauran kasashe na Afirka. To dai kidi muna Najeriya bari mu mai da hankali a nan. Da farko za ka yi mana bayani ne me ake manufi da hawan jinin nan ko kuma high blood pressure ko hypertension?
Shi dai hypertension kama yadda kace a ce high blood pressure ko kuma hawan jini din kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam ana iya cewa pressure ko karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension
to meke haifar da wannan cuta ko lalura
to hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu in kana so ka kasa shi ta yadda abin da ke kawo shi ko abin da ke haifar da shi akwai wanda suke ce ma primary hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din nan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini sai a ce hawan secondary hypertension ma'ana ga abin da ya haifar da shi can ana samun wanda kaman ciwon makoko thyrotoxicosis ya zama makoko na fitar da ba makokon da ya riga koda bai girman ba yana fitar da wasu sinadarai haka wadanda suke sa jinin ya hau sama da dai sauran akwai wasu gabobi haka da za a ce ko kuma wurare a jikin mutum irin su adrenals thyroid din da suke fitar da sinadarai waɗanda idan suka yi yawa sukan haifar da hawan jini so kaga idan aka ce me ke haifar da shi kamar da na gaya ma abu biyu ko dai wancan din na kaman al'adance ko kuma na halitta ko kuma wannan da ya taso dalilin wata cuta da ke a jikin dan adam
to so da idan an auna mai dauke da wannan cuta sai a ce kar mizanin awon ya wuce wasu maki. Me wannan yake nufi kuma wani irin maki ne ake nufi?
Kamar yadda na gaya ma shi pressure din ko a ce karfin jinin abinda aka sani shine yakan tsaya matakin shine 120 da 80. Ma'ana awo biyu ake yi, akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure, akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120, diastolic din ba a so ya wuce 80. So sai a hada a ce 120 bisa 80 ko 120/80. Idan ya wuce haka din akwai abin da yake kaman tsaka-tsaki 120/120 zuwa 140, da kuma wancan 80 na ƙasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan, akan ce mishi prehypertension. Amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na sama ya kuma wuce 90 a na ƙasa ya zama hawan jini kenan. Tun mutum kafin ya kai wannan matakin na 140 na sama 90 na ƙasa, akan fara ɗaukan mataki a ce to a rinka motsa jiki, a rage cin gishiri, a daina shan taba, ga masu shan giya a ce su tsakaita da dai sauransu.
Yanayin jikin ɗan adam na da alaƙa da hawan jini kaman a ce ƙiba haka?
Akwai alaƙa. Da farko ƙiba ɗin ta kan sa mutum koda wanda bai da hawan jinin ne abin nan ya zama ya same shi da sauri, ko kuma ma wani ƙiban shi ake ce ma obesity a turanci, ko kuma ya zama na masu ƙiban yakan fi hawa fiye da na sauran mutane. Bayan ƙiba ɗin har mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi zama kaman akan ce predisposition, mun fi kamuwa madalla da hawan jinin. Maza sun fi mata haka abin, so akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin.
Me yake haddasawa irin lahani yake haifar wa ɗan adam da illarsa?
To yakan haifar da illoli da dama, sai yasa masu wasu kan kira shi silent killer, wato mai kisa a mukurbushe. Mutum na da shi bai san yana da shi ba, amma yana nan yana mishi illa. Kusan duk gaba ko kuma duk wata gaba na jikin mutum hawan jini na iya mata illa. Ido ne yana haifar da ciwon ido, ya har makantar da mutane yakan yi. Akwai ciwon koda wanda shi ma yana karuwa sosai, yakan makoda illa. Akwai abin nan zuciya musamman kan haifar da ciwon zuciya, mutuwar sashin jiki, stroke da abubuwa masu da dama. So kusan komi, akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman, ko kuma a ce babin nan, ko kuma a samu wata jijiyar ta toshe, ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata, wanda shi kuma gaba abin nan atattara akan ce mishi atherosclerosis. Duka hawan jini yakan haifar da shi, ko kuma ya ci gaban shi abin nan cikin sauri ko fiye da abin nan yadda ake tunanin zai kawo.
To kaman likitoci kukan shawarci masu dauke da wannan cuta su ci wasu nau'in abinci, kaman wani irin abinci ake so a ci ko kuma a kiyaye?
To kiyayewa a kiyaye abinci mai gishiri, ko kuma a kiyaye gishiri. Akwai yawan gishirin da ya kamata ba a san mutum ya wuce a yi ne, amma dai mafi saukin abu, domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sa, mafi saukin abu dai a bar ci, a rage cin gishiri. Kowa ya san gishirin da yake ci ya rage. Abu na biyu shine ba a san ƙara ɗanyen gishiri a abinci, musamman Hausawa da ke san cin balangu da sauransu. So in an siyo bayan wanda aka dai dafa naman da shi, ko kuma wanda mai nama ya, abin nan ba a so a ƙara wani a sama. Ana ba a san abinci mai maiƙo, ko kuma a rage cin maiƙo sosai. Su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba a so. Cikin waɗanda kuma ake so abinci, yawwa zaƙi ana son shi ma a rage shi. Shi zaƙi yakan kaman haifar da shuga, wanda a ƙarshe kuma kaga diabetes, ina nufin ciwon shuga diabetes, wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jini ko kuma ya munana shi. Tsarin abubuwan da ake so, kamar yadda na fara gaya ma, kayan ganye, alayyahu ne, zogale ne, da dai irin su ugu din nan na abin nan da sauransu, da kuma kayan itace, lemu, abarba, ayaba da sauransu. Su waɗannan su ne ake so a yawa yawaita ci idan abin nan sukan ce nama ya zama ramammen nama lean meat ya zama mara maiko a jikin shi kuma an fi son kaman farin nama misali bisa ga jan nama so kaga an fi son kaza kenan an fi son kifi zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiko da abin nan da sauransu
to bayan abinci da kazaina akwai wasu ƙarin abubuwa kuma
kaga akwai bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi ya zama dai ana motsa jiki kan mutum ya zama ci makwanci ko da aikinka na zama ne wuri ɗaya to ya zama an samu wani lokaci da kakan ɗan tashi ka zagaya ko kuma sati akalla ko da sau uku ne ka dan yi tafiya mai sauri da sauri haka na dan kamar minti 15 zuwa 30 so motsa jiki kenan akwai bukatar abin nan rage yawan tunani ba duk da dai ba wai abin nan ba amma dai ba yadda mutane kuma ce daukan tunane ba na kan ce ma patients ai dole mutum yayi tunani amma dai kar ya zama mutum ya tsawwala ma rayuwar shi shike na wanda zaka ga ko yaushe ka gansu kusan hankalin hurjan kamar hankalin su a tashi so ana son mutum ya rage waɗannan abubuwan stress kenan so duk abin da zai zama a ya tama da hankali fiye da kima to ayi kokarin kau da shi ko kuma kaurace mishi
Dokta kaman yanda kai batun tunanin nan ba gani kaman yanayi na tattalin arzikin nan laifar da wanda cuta a Najeriya yanzu
ai akwai alaka sosai tsakanin kaman komunan tattalin arziki da rashin lafiya da kuma jahilci so duk kowanne kusan yakan taimaka ma daya inda akwai jahilci to akwai talauci in akwai talauci kuma akwai ciwo
duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya war jiki na wannan mako masu sauraron mu muna sanar da ku cewa zamu ci gaba da amsa tambayoyin ku da kuke aikowa a shirye-shiryen mu na gaba a madadin wakilin mu baban gida Jibrin dake Lagos ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya war jiki
yanzu kuma ga ra'ayin ku masu sauraro
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauran na Moda Zamfara inda yake cewa haba gwamnonin Najeriya amincewa da 22,500 da kuka yi a matsayin abin da za ku iya biya a matsayin sabon mafi ƙarancin albashi ya nuna cewa ba ku da wani tausayi ga ma'aikatan Najeriya domin albashin da kuka karɓa da ku da jami'an gwamnatoci ya wuce na ma'aikatan gwamnati nesa ba kusa ba amma kuma ku ce ba za ku iya biyan 30,000 a matsayin sabon albashi mafi karanci ba sai sakonmu na biyu ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya inda yake cewa a gaskiya naira 22,500 a matsayin albashi mafi karanci da gwamnonin suka abince da shi yayi kadan duba da yadda tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri wanda suke cewa hakikanin gaskiya magoya bayan kungiyar kwadago ta Najeriya dangane da matakin da suka dauka domin karawa kananan ma'aikata albashi daga 18,000 zuwa 30,000 wanda hakan zai sa kananan ma'aikata su samu yar walwala bayan haka kuma muna kira ga gwamnatocin Najeriya da kuma kungiyar kwadago da cewa ya kamata su dauki kwararan mataki dangane da farashin kayayyaki domin yan kasuwar mu za su yi amfani da wannan dama domin karawa kayayyaki kudi wanda hakan zai sa a koma yar gidan jiya sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gumbawa daga jihar Gombe, Nigeria. Inda yake cewa assalamu alaikum muryar Amurka, muna fatan gwamnonin Nigeria za su amince da naira 30,000 a matsayin albashin ma'aikata kafin kungiyar kwadago ta tsunduma yajin aiki a ranar 6 ga wata.
Masu haro a manafa ba za mu samu damar kawo muku labarai takaice ba. Yanzu a madadin Maryam Dauda, Daniel Brown da kuma Rob McLean, Muhammad Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.